Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraronmu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da kuma Dalol FM, da kuma tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio a Kumasi a ƙasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a shafin yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yusuf Aliyu Harande ne daga nan birnin Washington DC tare da abokin aiki na Abdulaziz Adali Toro da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewar yanzu haka dai jam'iyyar adawa ta PDP a birnin Port Harcourt bata kai ga fara gudanar da zabanta ba, wanda ake taraɗe-raɗin cewar wasu 'yan takara za su janye. Za ku ji gaskiyar maganan. Idan kuma muka kalle ka a birnin tarayya Abuja, za ku ji irin halin da ake ciki dangane da taron jam'iyyar APC. Muna kuma da tare da shirin Ibrahim Kalmasi Garba na jawabi daga dattawa. Amma za a gafarce mu domin ba za mu samu damar kawo muku shirin tsintsiya maɗaurinki ɗaya a yau ba. Murtala Faruk Sanyin na kuma zai shigo da labarin wasanni. Kana sauraron rahotanninmu. Amma duk kafin waɗannan sai a fara da labaran duniya.
Majalisar Dattawan Amurka ta amince da zaben Brett Kavanaugh a matsayin sabon alkalin kotun koli ta Amurka bayan zargin da aka yi a kan shi na yi ma wata mata fyaɗe. Jim kaɗan kamin jefa kuri'ar 'yan majalisun dokoki, shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a shafin shi na Twitter cewar alkali Brett Kavanaugh zai zama alkali mai nagarta a kotun kolin Amurka. Mutane biyu da suka lashe lambar yabo a kan zaman lafiya ta duniya ta shekarar nan ta 2018 sun hada da Nadia Murad, wata fafatika ta Yazid wacce ta sha wahala a hannun 'yan kungiyar ISIS a Iraki, tare da Denisa Mukwege, wani likita wanda ya kware a kan binciken lahiyar mata, wanda asibitin shi da ke Jamhuriyar Demokratiyyar Congo, wadda ta kula da mata fiye da 50,000 waɗanda suka fuskanci walakanci da kuma tilasta musu yin jima'i ba tare da yardarsu ba. Kwamitin bada kyautar Nobel na ƙasar Norway ya faɗa a cikin wata sanarwa a ranar Juma'a cewa wannan kyautar an bada ita ne saboda namijin ƙoƙarinsu wajen ganin an kawo ƙarshen walakanci tilasta mata jima'i a latilas a matsayin wani makami na yaƙi. A jiya Juma'a ne sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya yaba wa Dr. Mukwege, wanda ya bayyana a matsayin wani fitaccen zakara wajen kare haƙoƙin mata da aka yi wa faɗe. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana da buƙatar taimakon dalar Amurka miliyan 50 da rabi na dalar Amurka daga ƙasashen duniya domin ba da agajin gaugawa ga mutanen ƙasar Indonesia fiye da 1,191 waɗanda girgizar ƙasa da malalar teku ta shafa a garin Sulawesi da ke tsakiyar ƙasar. A jiya ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana shirin da ta yi haɗe wasu cibiyoyi na ita gwamnati Indonesia ɗin don samar da agajin gaugawa da ake buƙatar samu daga ƙasashen duniya a nan zuwa watanni uku masu zuwa. An gano cewa yawan waɗanda suka mutu a cikin girgizar ƙasa da malalar teku a garin Sulawesi ya zarce sama da 1,600, yayin da wasu 2,500 suka samu mummunan raunuka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane fiye da 70,000 suka rasa gidajensu a cikin wannan bala'in. A halin yanzu kuma Melania Trump, matar shugaban Amurka, ta isa birnin Alkahira na ƙasar Misra, inda shugaban ƙasar Abdel Fattah al-Sisi da matarsa Intisar suka tarbe ta. Bayan da ta ziyarci fadar shugaban ƙasa da ofishin jakadancin Amurka, an shirya cewa matar shugaban Amurka ɗin za ta ziyarci kaburkan fir'aunoni da sauran wuraren tarihi. Misra dai ita ce ƙasar ƙarshe daga cikin ƙasashen Afirka hudu da Melania Trump ta ziyarta, waɗanda suka kuma hada da kasar Kenya inda ita ta ziyarci gidaje biyu na marayu da kuma gidan dabbobi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanni. Jam'iyyar PDP a garin Port Harcourt na kokarin fara gudanar da zaben fidda dan takara wanda har yanzu ba su fara wannan zaben ba. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Lamido Abubakar ya aiko mana da halin da ake ciki a Port Harcourt din.
Ko da yake dai yau ita ce ranar zaben fitar da gwani na babban jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya masu tsayawa takarar shugaban kasa tare da tsammanin da daman jama'a cewar tun safiyar yau an kai ga kyarga wakilai da dama da kuma fara shi wannan zaben. Gaskiyar magana dai har kawo lokacin aikowa da wannan rahoton waɗannan 'yan takara na fitar da gwani na jam'iyyar PDP na ci gaba da kaiwa da komowa a tsakanin delegate wato wakilai su kimanin 4,000 da suka zo daga sassa daban-daban na Najeriya domin kokarin neman goyon bayansu. Ko da yake dai kwamitin gudanarwa na shi wannan zaben yana ci gaba da tantance delegate waɗanda suka fito daga jihohi 17, sannan kuma wasu 'yan takara ana bada bayanin cewar za su janye wa juna. A hirar da nayi da wasu daga cikinsu sun tabbatar da cewar ba maganar janyewar takararsu tana nan daram. Ga ma abinda Alhaji Sule Lamido ke cewa.
To ka san a tsarin jam'iyya yadda yake, babu za a ce a yi tara ce komai da komai da zai ba. Yau wasu mazai delegate sun suke so a mota ta taho ya zo Port Harcourt. Kuma ta zo daga Maiduguri ya zo Port Harcourt.
Kuna hotunan da ke cewa kamar jiya kun share da yan jiya ana tattaunawa, har ma wasu bayanai sun nuna akwai wasu da suka jaye ma wasu wani bangare. Kamar ina ga su wannan lamarin.
To ka san wato wani lokacin saboda zamanin yanzu wanda kira wai fake news ko wato yana gizo-gizo tana da labarin ƙarya. Sai zo ɗakin sa yana hamayya sai ruta mun sai aika waje. Amma dai magana shine dama ayi meeting ko ina muna zagaya muna ganin ƴan masu ƙuri'a muna ta faɗa mana irin bayanan mu akan jin hankalin fa zabe mu. A magana a cewa ya janye ba wannan abun.
Shi ma Alhaji Attahiru ba farawa kan batun janyewar da aka ce yayi ga abin da yake cewa.
Ni ya za a ce janyewa yau ana magana zabe kuma ce zan mutum zai janyewa. Ina ganin an propaganda dai ce ta ƴan siyasa. Amma dai ban yi da kowa cewa zan janyewa. Wato abubuwa ƴan ka ban mu Allah abubuwan ka ba ka damuwa da komai. Mutum komai ya shirya in ba Allah ya shirya shi ba yakin banza ne. Saboda haka ni a matsayina kamar yadda ni shiga wannan takarar na ba komai na Allah in samu Allah in ba samu ba Allah.
Daga dukkanin alamu dai kakan gewar da ƴan takara suke yi wa delegate na son su gana da su domin neman goyon bayan su na ci gaba da kawo jan kafa wajen fara wannan taron. Ga ma abinda wani delegate daga jihar Niger ke cewa.
Sunana Honorable Hayya Abiliki kuma ɗaya daga cikin delegate daga jihar Niger. Mu muna fatan a samu matsala haka amma zai yi wahala saboda kakan mace mutum 13 suke wanga takara kuma cikin mutum 13 ga a takaice da mu a yanda muke duban muna so a samu sauki. Delegate din ga kamar yadda nake ga muku guda 4 din ga suna bin su masauki suna bin su a duk inda ya kamata su bi suna kuma roƙon alfarma. Ka kun ji dalilin da aka samu tsaiko na wannan maganar ga da nake yi da kai yanzu haka ga Aminu Tambol wannan Tambol ya iso muna fatan zamu yi take na mota ta zo mu tafi domin a tantance mu gashi ya iso kuma yana so ya gana da mu game da alfarma. Ba da daddawa ba bai wuce minti 20 bai wuce ba Bukola Saraki shi ma ya zo ne mai alfarma a wajen mu.
Akwai dai kimanin 'yan takara 13 da yanzu ke birnin na Port Harcourt da ke ci gaba da karkaina domin ganin an zabe su da suka hada da shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki da Datti Baba Ahmad da Aminu Waziri Tambuwal da Alhaji Sule Lamido da Atiku Abubakar da Tanimu Turaki da Hiruba Farawa da David Mark da Jonah Jang da dai sauransu. Wani abin daukar hankali da ya faru a kasuwar hada-hadar canjin kudaden kasashen ketare da ke birnin na Port Harcourt shine na kasuwar ta samu tagomashi a dalilin wannan taro na fitar da gwani a birnin Port Harcourt. Usuban Makarfi shine mukaddashin shugaban kungiyar masu canjin kudaden kasashen waje na jihar Rivers kuma ga abinda ya shaidawa muryar Amurka.
Wallahi tunda nake a Port Harcourt ban taba ganin abin da yake faruwa jiya da yau ba, saboda mutum zai zo da dalar shi ya ce yana son naira a ce babu, zai zo da naira ya ce yana sandala a ce babu. To abin da ya haifar da haka, Najeriya gaba ɗaya ta hada a garin Port Harcourt. Oje daga Abuja an dauko an kawo mana ta kare, an kawo mana dala ta kare, daga Lagos an dauko an kawo ta kare, an kawo naira ta kare. Wasu muna da labari ana cewa ana ba da dala 5,000, dala 3,000, dala 4,000 wayannan yan takara. Ka gani mai zamu iya cewa mun gani kenan.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar. A birnin Abuja kuwa, Nasiru Adamu El-Hikaya ya hada mana rahoto dangane da abin da ke gudana a filin Eagle Square. Okay, a gaida Nasiru Adamu, to mun samu tangarda da na'uranmu sai mu je ga labarin mu na gaba. Baya ga siyasa a Najeriya, gwamnatin Amurka ta ware waɗansu maƙudan kuɗaɗe don taimaka ma ƙasar Najeriya yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki. Hassan Maina Kaina ya haɗa muna wannan rahoton.
Wakili na ci gaba da taruwa don babban taron jam'iyyar APC a dandalin Eagle Square Abuja don tabbatar wa shugaba Buhari tikitin takarar tazarce a 2019. Taron da ya biyo bayan gudanar da zaben yar tinkine ba mayya da ya ba shugaban nasara.
Kadiba kaga guri yanda ya cika ya abu nan ranka yadda ba a ci a dai komi. Masha Allah alhamdulillahi. To muna ganin ba mamaki ma kamar yanda sauran zababbaka aka yi daga mataki na ward level zuwa local zuwa jiha. Sai mu ce a yi taro lafiya a tahi lafiya. Kuma ranka yadda kadiba ga gurin yanda jama'a suka cika. Ko ina abin yana ban mamaki ranka yadda akan abin. Ni abin daga karamar hukumar Baure jihar Katsina.
Wato na ga kamar taron akwai wasu wakilai da na garin suna masaukansu ba su iso wajen wannan taron ba.
Duk da cewa wasu sun san masaniyar ga lokacin da za a kama kuma wasu sun gaji a nisan zango da suka yi, wannan ya ɗaya daga cikin yasa har yanzu wasu ba su samu isowa ba. Amma nan da ɗan mintuna dai na tabbatar maka cewa nan sai ya yi cikarkwari.
Zuwa yanzu dai mataimakin shugaban kwamitin taron gwamna Kashin Shettima na Borno ya ce ana sa ran wakilai fiye da 7,000 ne za su yi mubaya'a ga shugaba Buhari. Ɗaya daga wakilan taron kuma kakakin kungiyar kamfen ɗin shugaba Buhari Isa Mu'azu Darma ya nuna taron tankar nasara ce ta babban zaben 2019.
Kamar yadda tsarin mulkin wannan jam'iyya ya nuna su zo su iya tabbatarwa a ƙida tabbatar ma duniya cewa shugaba Muhammadu Buhari ya lashe zaben nan sun yi baya su karje da baya su sannan su jira lokaci mai zuwa wanda zai kalubalanci wancan zaɓe da ke nan kuma wanda kowa ya ga abin da ya gani an tabbatar da cewa shugaban Muhammadu Buhari insha Allah shi zai nasara sai an dawo wannan hilin domin rantsar da shugaban Muhammadu Buhari.
Insha Allah. Isa yan jam'iyyar PDP wadda ita ce babbar jam'iyyar adawa da APC ta kara 2015 na taron su a birnin Port Harcourt kuma sun yi alwashin za su tsaye da wani gagarumin dan takara wanda ba mamaki shine shi ma za a rantsar din.
To wannan ai duk wani abu ne wanda yake ba bakon abu bane ba. Duk sadda aka tashi sadda za a zo a kara. Ko da maran nasara ne zai tashi dauko yayo shirin shi ce shi ma gashi amma kai da gani ka san in ka hanga ka gani ka riga ka san inda nasara take. Ka san kuma inda al'umma suka karkata. Ba sai an gaya maka ba.
Da alamu taron ka iya kaiwa har washe gari ana gudanar da shi ta hanyar jawabai da gwada jam'iyyar APC. Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ma sauraro sai mun aikin gafara mun dan samu tangarda. A yanzu rahoton mu na gaba shine wanda Nasiru Hassan Maina Kaina ya hada muna dangane da yunkurin gwamnatin Amurka wajen taimaka ma Najeriya wajen yaki da cuta mai karya garkuwar jiki.
Cikin wata sanarwa da ofishin jakadancin Amurka dake nan Abuja ya aika mana na nuna cewar Amurka ta bayyana taimakon karin dala miliyan 65 da 500,000 don taimakawa matakan ci gaba a Najeriya. A cikin yarjejeniyar da Amurka da Najeriya suka sanya wa hannu a shekara ta 2015 da wannan karin taimako yanzu tallafin da Amurka ta yi wa Najeriya ta hannun hukumarta na raya kasashen duniya wato USAID ya kai kimanin dala biliyan 1.17 wato kwatankwacin kashi 48 na adadin dala biliyan 2.45 da Amurkan taiwa Najeriya alkawari a ƙasa da shekaru 5. A cewar ƙwararre kan hulɗar diplomasiya ambasada Suleiman Dahiru, wannan matakin ya zo daidai lokacin da ya dace.
Amurka sun kyauta da lasu bada wannan kudin wanda ya kamata wasu kasashe na kamar su Canada da Germany da Japan da su ma su yi koyi saboda a samu a taimaka a wannan Tumba Borno ba inda Boko Haram suka yi barna. Amma kuma daidai is the long and short of it shi ne abun a yi godiya ne da America suka ce za su ba da wannan kuɗi. Fata shi ne in wannan kuɗin ya zo za a yi amfani da shi yadda ya kamata.
Duk da dai taimakon na maida hankali ne ga tallafawa yakar cutar HIV matakan ci gaba da kuma ƙarfafa hukumomi. Amma za a kuma ƙara maida hankali a wannan taimako ga tallafawa arewa maso gabashin Najeriya. Al'amarin da ke ji hankalin ƙwararru irin su Dr. Hassan Kala.
Wannan taimakon yana da muhimmanci sosai ga farfado da wannan yankin daga cikin irin yadda wannan matsala da ta Boko Haram ta addabi wannan yankin. Kuma in ka duba dai yadda gwamnatin Amurka take za ta yi amfani da wannan kuɗin da yakan HIV da kuma ƙarfafa wannan na gwamnati da sauransu, wannan ba ƙaramin taimaka zai yi don fito da yankin daga cikin wannan wahalar da ya shiga ciki ba. Wannan yana da muhimmanci sosai kuma yana da amfani kuma zai taimaka wa yankin sosai da sosai.
Amurka dai ta ƙara nanata ƙudurinta na tallafawa Najeriya da kuma yin aiki tare. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Muhaye jirgin sama sai kamaru su ma ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfahari.
To ma sauraro sai mana aikin gafara a gaida Hassan Maina Kaina. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP za ta gudanar da zaben fidda guri na dan takarar shugaban kasa ƙarshen makon nan a Fatakwal da zai kalubalanci shugaba Buhari a 2019.
Yanzu ne da yake ta faɗi ga sassa sun zo su shiga shugaban yanda su kwashi kaban dazo.
An samu rudani a zaben fidda guri na APC a Zamfara da Bauchi da wasu wajajen inda yan takara suka buƙaci a soke zaben na Bauchi. Ga ɗaya daga cikin su Dr. Muhammad Ali Fati.
Wannan gaban da ake ciki fatan mu jam'iyya tarayya da kuma jam'iyya a jiha ta tsaya ta yi kanta kiyamul laili ta fahimci cewa akwai babban hatsari a
dan takarar APC a Gombe Inuwa Yahaya ya buƙaci zaben na gari don samun nasarar APC a jihohin da ke ƙarƙashin adawa.
In babu shugabanci na gari to alal haƙiƙa al'umma za ta gurɓace gaba ɗaya ta lalace.
Shehu Sani kai tsaye ya samu tikitin takarar sanata a Kaduna APC inda Dino Melaye ya samu a Kogi a PDP. Yakubu Dogara ya samu na majalisar wakilai a Bauchi a PDP. Sojoji ko sun ƙara gano motoci biyu a tafkin nan na Duwu a Jos ta Kudu inda aka samu motar manja janar alkali da ya ɓace a yankin. Nasura da Malika Madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
The Voice of America, VOA.
To yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna da kuma Pastor Samuel Lado daga Kano. Ga Sheikh Almadani.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ishaq Yunus Muhammad daga nan Kaduna arewacin Najeriya. Abinda nake so in faɗa dangane da ƴan uwana mazauna arewacin Najeriya, musulmi da krista baki ɗaya, watan abinda ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara, ba mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani bagire wanda ya wuce nashin. Sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda. Dabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa komai a hankali yake zuwa. Saboda haka yunkuri a lokaci guda ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru, ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu. Allahumma sai ta hanyar annabawa, ita ko sai idan mu'jiza ce. Amma ɗabi'a ta sunnar Allah akan yi shuka ne, sannan a yi ruwa, a yi fari, a yi maimai, sannan kuma a dawo a girbe, a shanya ya bushe, sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida. Saboda haka ya'yan uwana bayin Allah, nasara ta Allah ce na hannunsa, kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so, sannan a lokacin da ta dace, sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin bukatarta. Saboda haka ƴan uwana baki ɗaya, abin da ke zama wajibi a kanmu shine mu haɗa kai mu nemi wannan nasara. Abin da Allah ya yi mana alƙawari akai shine za mu samu wannan nasara, amma idan mu ba giranta sharuɗan samun nasara ko kuma wajibin samun nasara Allah ne yake faɗi a cikin Alkur'ani mai girma, yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, tabbas ne a kaina kanmu inji Ubangiji mu taimaka masu imani a duniya. Wannan taimakon ba na jiya ba, ba shekarun jiya ba, har gobe hajibi duk al'umma suka tsaya maga Ubangijin su Allah na ba su taimako. Sannan banda wannan samun taimako, abin na gaba shine watan gina ƙasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikin ta, ba yana dogaro bane kadai akan shugabanni, dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima, wani irin dabara ko wata irin dukiya, to Ubangiji yana buƙatar wannan kayan don ayi aiki da su wajen yada wannan al'umma. Saboda haka zaka samu a zamanin Manzon Sallallahu Alaihi Wasallama akwai mutumin da ke zuwa yace manzon Allah banda abin da zan yi, yace wannan mayafin naka fa, yace to a saida shi, sai a saida shi, sai a bashi kayan a ce ya je ya nemo aiki. Sannan yan kasuwa na wancan zamanin sukan ba da jari ga ƙananan yan kasuwa, wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba, a gefe daya. Shi yasa har Bukhari ya yi babi babba, babin alaka tsakanin manyan yan kasuwa da ƙanana. Sannan banda wannan haka tsakanin manoma, mai karamar gona da mai babbar gona, idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi, sai masu manya su taimaka mai da iri, su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara, baɗi idan an sake ruwan sama ya ƙara noma domin a wanye lafiya. Haka iyaye mu so koya mana, haka dangi mu so koya mana, haka kanin mu so koya mana a birane daban-daban, musamman ma dai arewacin Najeriya. Za ka ga mutum idan ya noma ta bushe, sai a huda kofa ta bayan gidansa dan kada matarsa ma ta sani, a daga rumbun sa sai an cika da hatsi, dan idan mace ta gane baka da shi tana iya rena ka, to ba za ma a barin ma ta sani ba, sai an cika rumbun ka tukunna abinci, sai ta ga kawai ta ce a miko, sai a miko mata. Duk wannan waɗansu irin kaya ne wanda da za mu yi aiki da su, mu samu taimakon juna akan haka, da musulmai da waɗanda ba musulmai ba, babu shakka da kyakkyawan tsammani ga Ubangiji na za mu samu zaman lafiya, za mu samu cigaba, za mu samu dagewa, za mu samu gogoriyo da kasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba, domin duk wanda ya gani tsari ne ke kawo haka. Duk kasar da ba ta da tsari, babu shakka rushewa ce ke gabanta. Haka duk kasar da samanin cikinta ba san kimar manyan ciki ba, su kuma manyan ciki ba san amara da Allah ya dora musu ba na tarbiyyar waɗannan samarin, to ƙarshe ga baki ɗaya rushewa suke yi. Wannan shi ne a taƙaice abin da nake so in jawo hankalin 'yan uwana.
Shi ma Fastu Samun ya ce,
to salamu alaikum jama'a, 'yan uwana, 'yan arewa. Jawabin da nake da shi domin ku shine ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shine garkuwa, shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu, musamman yankinmu na arewa. Na tuna a cikin littafi mai tsarki, shi jagoranmu wato Annabi Isa Yesu Almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya. A cikin littafin Matthew, cikin littafin Luka wanda muke kira bisharu hudu, ya yi koyarwa da yawa, ya ja hankalinmu akan mu kaunaci zaman lafiya. A cikin littafin Zabura, Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya, ya ce ma jama'ar Isra'ila, Annabi Dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila. So don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan alheri akan zaman lafiyar ƙasarmu arewa. Har yanzu littafi mai tsarki ya jawo hankalinmu akan cewa mu nemi zaman lafiyar ƙasar, domin zaman lafiyar ƙasar shi ne zai zama mana da cigaba. Za mu nemi zaman lafiyar nan ta wajen yin addu'a da kuma yin fatan alheri domin ƙasarmu. Kaɗan daga cikin abubuwan da ɓarnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake ɓoyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba a cikin ƙasarmu, inda babu zaman lafiya, ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa. Ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya wato coci, ko a cikin masallaci, ko ma a waje haka. Sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwa. Sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa. Waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala. Su kuma ƴan uwanmu da suke makiyaya Fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali. Domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna, dabbobinsu su samu abinci, sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su. So waɗannan illoli ne. Bayan haka idan aka ce babu lafiya mutane da dama sukan tagayyara. Marasa lafiya a asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna. Bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba. Zan iya tunawa lokacin da wannan taganniya ta su masu tada ƙayar baya suka tashi a Najeriya. Za ka ga masallatai da coci-coci kowa baya so ya fita ije yiwa Allah ibada. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. To don haka ina kira ga 'yan arewa musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana, sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana, da su koyawa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya. Malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koyawa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan Bible da Alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya. Wannan shine zai sa ƙasarmu ta ci gaba, shine zai sa ƙasarmu ta bunƙasa, waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari, mutanenmu na arewacin arewa su samu ayyuka. Na tuna da abin da ya faru a Maiduguri, Kano da waɗansu wurare. Duk wannan sakamakon rashin zaman lafiya ya zama da cewa babu wanda yake so izo zuba jari ko kuma yi wani abu. So don haka da wannan takaitaccen jawabi da kuma gargaɗi da nake yi ga jama'ar arewa, ina fata zai zama da mahimmanci da amfani sosai. Wassalam.
To nan muka kammala shirinmu na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida Ibrahim ka Almasi Garba ga shirinmu na wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Yayin da ya rage saura makonni uku a soma gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta nakasassu a kasar Mexico, tawagar 'yan wasan Najeriya sun soma shirye-shiryen tunkarar gasar tare da fara neman taimakon al'umma na kuɗi ta hanyar karo-karo domin halartar wannan gasar. Tawagar ta Najeriya mai suna Special Eagles ba su sami damar zuwa gasar ba karo uku a baya, wato a shekara ta 2010 da 2012 da kuma 2014 saboda rashin kuɗi. Wani dan wasan kungiyar na kasassu ta kungiyar Arsenal, Michael Ishiguzu, ya fahimci halin da suke ciki, kuma tuni da dan wasan wanda yake zaune a birnin London ya kafa asusun neman taimakawa 'yan wasan na Najeriya, inda ake neman tara kudi $68,000. Suna kokarin tara kudin ne domin biyan kudaden jirgi da abinci da sauran dawainiya a lokacin gasar wacce za a fara fafatawa a ranar 24 ga watan Oktoba. Hukumar kwallon kafar nahiyar Turai wato UEFA ta kaddamar da bincike domin daukar matakin ladabtarwa akan kungiyar Manchester United ta Ingila sakamakon rashin mutunta lokaci da kungiyar ta yi a wasan gasar zakarun Turai da ta fafata da Valencia ranar Laraba. 'Yan wasan kungiyar ta United da suka karbi bakuncin Valencia sun kasa isowa filin wasan su na Old Trafford akan lokaci, lamarin da ya tilasta rashin soma wasan da latin mintuna 5. Hukumar ta UEFA ta ce a ranar 18 ga watan nan na Oktoba ne za ta sanar da hukuncin da za ta yanke akan kungiyar ta Manchester United. Kafin wannan lokaci da mai horar da kungiyar ta United Jose Mourinho ya ce rashin baiwa 'yan wasan nasa rakiyar jami'an 'yan sanda zuwa filin wasansu kamar yadda aka saba shine ya janyo musu bata lokacin da basu saba ba, inda suka shafe mintuna 45 daga otel din su zuwa filin wasan. To sai dai rundunar 'yan sandan birnin Manchester ta ce bata da laifi ko kadan a cikin wannan lamari domin kuwa ta sanar da
yanzu karfe 4:59 a nan.
Ya kan abin da za mu yi kawo muku kenan masu sauraro, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Godiya ta musamman ga abokin aiki na Abdulaziz Adali Toro da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma wanda ya hada mana shirin ya gabatar Solomon Abo da injiniyan namu na yau David Magnus. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a kwana lafiya.